أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكبدا كراتون عمدة الأحكام wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Khalifa Sayyidi Bani Suf a garin garin Damato. Yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau 5 ga watan Ramadana, hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, shekara ta 1442, wanda ya zo daidai da 17 ga watan Efir shekara ta 2021. Za mu tashi a hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu, باب دخول الخلاء والاستطابة. معنى بابنا لدبك نشقابا داكي دكما ينزلكي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك شين بن نضر الأنصاري الخزرجي ينا قبيلة تا خزرجي إيدا جتكين من ينكبيلو قدابيو مزونا مدينة منزو صلى الله عليه وسلم ياشقو مدينة ya samu kabilu guda biyu, Ausu da Khazraj. Sannan kuma waɗannan kabilu guda biyu tun gabannin ya isa Madina sun same shi a Makka, sun mishi bai'a Aqaba ula da Aqaba saniya. A bai'ar su ta ƙarshe sun yi yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka ya koma gunsu. Za su ba shi kariya, za su kuma sadaukar da dukiyarsu da rayuwarsu a kansa, za su haɗa kai tare da shi su yaɗa addinin Allah. Jama'ansa da dukkan musulmai a ko'ina suka zo Madina, to za su taimaka musu, su sauƙaƙa musu da zama da rayuwa. A bai'a ta ƙarshe suka yi yarjejeniya. To manzo ya fuskanci matsaloli da dama a Makka, ya tsallaka abubuwa da yawa waɗanda suka shirya mishi makirce-makirce da ismar Allah da kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala. An azabtar da mabiyansa, ya je Ta'if nan ma bai ji daɗi ba, har ƙuntatawa ya sa yace duk musulmin da yaga zai iya zuwa Habasha yaje. Karo na farko suka tafi, karo na biyu nan ma suka tafi. To da yaji wannan abin da Ausu da Khazraj suka gaya mishi, to sai ya zamanto ya fara tanadi zuwa hijira kaura zuwa ga Madina kenan. Shekaran da ya kaura, to a wannan shekaran ne mahaifiyarsa shi Anas bin Malik ta ɗauko shi ta zo da shi. Yana ɗan ƙarami, bai wuce shekara 10 ba, cewa to gashi wannan khadiminka ne, ɗan aikenka ne, ba na ma buƙatan ganinsa, in ba kai ne ka turo shi wajena ba, ya kasance tare da kai kawai ya maka hidima. Sannan ta ja masa kunne ta ce, to ka shari ka kiyaye sirrin manzon Allah. Mun san ɗan aiki yana sanin asirai kala-kala, khadimin mutum ya fi kowa sanin sirrin wannan mutumin. tace mishi ka shadi ka kiyaye sirrin manzon Allah ko ni ne in yi aike ka karka zo ka karka gaya mun gagun wanda ya aike ka. Shine ya zauna tsawon shekara 10 nan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Madina tare da shi. Sannan saboda jin dadin zama da shi da manzo Allah yayi, sai ya mishi zamani guda kudu. Yace Anas, zaka dade a duniya, zaka yi shekaru mai yawa, mana sai ya zamanto minal mu'ammarin, al mu'ammaruna sune wadanda suke dadewa duniya, sai da shekara 100 da yan kai a duniya. Yace Anas, yace za ka yi kudi sosai yadda ba za ka san adadin abin da ka mallaka ba. Sai Anas ya ce, to gashi nayi ta sadaka, nayi ta aikin alkhairi, dukiyan ya ki karewa. Yace Anas, kuma za ka yi yara da yawa. Yace ga yara birjik, yara na ne, wasu ko sunan su ban sani ba. Saboda yawa, yace cikin abubuwa guda hudu da ya mini damani, ɗaya kawai nake jira, kudi nayi kudi, yawan yara ga yara, dadewa gashi nan, duk sahab sa'annai na sahabbai duk wasu sun yi shahada, wasu rasu sun bar ni. Abu ɗaya cikin hudun da nake jira, yace ga ni ga kai a gidan aljanna. Ba na shi gidan aljannan sa ma ba kawai gidan aljanna ba ne haka, makocin manzo Allah ne shi a lahiran ma. Yace wannan shi nake jira, kuma ba na kokonto a kan wannan. Yace tunda uku sun tabbata, shi kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. To shi Anas yana daga cikin al-muksirun, ma'ana masu yawan rawaito hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda al-Imam Suyuti yake cewa akan su, wal muktiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar, yace wa Anas, ma'ana ka cire Abu Hurairah, ka cire ibn Umar. To na uku shine Anas bin Malik, wanda yafi kowa yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Anas bin Malik ya rasu hijira na da shekara 92 ko 93, kun ga ai ya dade ai lokacin da aka kawo shi gun manzo Allah, shekararsa bai wuce 10 ba, ko manzo Allah shekaran da manzo Allah ya hijira ne ya zo, kaga kenan ya haura shekara 100 kenan. Shi yasa kananan sahaba, kananan tabi'ai Anas suka gani, saboda manyan tabi'ai wanda suka ga al-asharatul mubashsharuna bil janna, zakazakiyansu wadanda wasu suka ga wasu daga cikin su, kananan su sune wadanda suka ga Anas bin Malik karshen rayuwarsa. Ana cewa Anas bin Malik sahabi ɗaya ya bari a duniya kawai, shine wanda shine Abu Tufail bin Amr, shine sahabi na karshe wanda shine ya rasu ta karshe. To saboda haka sai gashi a irin wannan zamani ana cewa wai shi Anas bin Malik din kanshi babu shi kirkiransa aka yi wai, mutum da tarihinsa zam, ga mahaifiyarsa an san ta, mahaifinsa Malik an san shi, ga tarihinsa a rubuce littattafai burji, sannan a ce kirkiransa aka yi babu shi, a wanne dalili, a wanne hujja? In haka ne, me yasa muka yadda akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, ganin su muka yi? Ai tarihinsu ne ya isa. Ko me yasa muka yadda da akwai Sheikh Usman dan Fojiwa? Waye ga Sheikh Usman dan Fojiwa? Ai idan mutum ya ce bai yadda da labari ba, ko bai yadda da tarihi ba, to farko abinda zai ƙaryata, zai ƙaryata kansa ne, saboda bayan ana aka haife shi bai labari ya ji cewa mahaifiyarsa ta haife shi ko, saboda haka dole ka yadda da labari. Sannan kuma wani labarin mutawatiri ne, ma'ana mutawatiri akwai abinda baka yi saka ƙaryata ba. Yanzu Anas bin Malik din nan littattafan nan na sahaba, wanda aka rubuta tarjamar sahaba littattafai na da can irin su Tabaqat ibn Sa'd, ire-iren su wannan littafin Bukhari ma'rifatu sahaba, in kai kasa littafin Ibn Abdulbar Ibn al-Athir har zuwa na karshe su al-Isaba fi tamyiz sahaba, littattafan da aka rubuta tarjama tarihin sahabban manzon Allah, babu wani daga cikin marubutan waɗannan littattafai wanda bai kawo Anas bin Malik cikin sahabban manzon Allah ba. Wani kuma tsakaninsa da Anas bin Malik din bai wuce shekara 100 da wani abu ba daga cikin wayannan marubuta kamar su Ibn Sa'd din da muka yi magana akai. To kaga wanda tsakaninsa da Anas bin Malik bai wuce shekara 150 ba ko shekara 200 yace akwai Anas bin Malik. Kai kuma tsakaninka da Anas bin Malik din shekara 1400 da wani abu kace babu Anas bin Malik, wannan za a dauka yi amfani da shi. Shi wannan la'alla wanda ya rubuta tarjaman Ibn Anas bin Malik din zai iya jin labarin sa ma'agun kakarsa ko kakansa. Dan yanzu maganar nan da muke fa akwai ɗaya kun waɗanda suka yi zamani da Rabi, yanzu maganar nan da ake ɗaya kun waɗanda suka yi zamani da Rabi, saboda Rabi an kashe shi a 1900 ne aka kashe shi, turawan Faransa suka zo suka kashe shi. Yanzu shekara nawa? Shekara 120, shekara 121 ne. To ba za a rasa wanda ya wuce shekara 120 da. Har Maulana Sheikh Abubakar Al-Miskin yake cewa lokacin fitintinun Rabi nan yace muna nan da gajeren wando yace, muna nan kayara kanana da bantanmu yake magana. Kaga shi ma yaushe ya rasu Maulana Sheikh Abubakar Al-Miskin. Kaga kenan shi wanda ya rubuta tarjaman Anas bin Malik din zai iya jin labarin sa a gun kakarsa kai tsaye. Shi kuma wannan wanda yace ba Anas bin Malik din a gun wa zai ji? In yace bai yadda da tarihi ba, gun wa zai ji? Za a samu wanda ya rayu shekara 1400 da wani abu ya tambaye shi yace akwai Anas ko babu Anas? An raina wa mutane wayo ne. Saboda haka duk wani abin da ya tabbata a tawaturi to sallamawa abin ake yi, balle ma wannan fa bai tsaya kawai ya tabbata a tawaturi ba, an rubuce aka zo aka samu abin, an rubuce ba wai muna ji bane, mun ji labari ne cewa akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, a'a wanda suke dabda zamanin sun rubuta ne, an rubuce muka talarga shi sun rubuta. To ko da ba mu samu a rubuce ba dole mu yadda, saboda ya zamanto tawaturi ne. Yanzu misali kamar Sheikh Usman Dan Fodiyo, shaharsa da jihadinsa da abubuwan da ya faru a kasar Hausan nan, to a ce a Sheikh Abdullahi Gondu bai rubuta Tazyinul Warakat ba tarihinsu, sannan Muhammad Bello dan Sheikh Usman Dan Fodiyo bai rubuta Infaqul Maisur ba. Saboda haka sai mu ce tunda babu rubutacce, wani abu rubutacce wanda zai nuna akwai Sheikh Usman Dan Fodiyo, akwai Abdullahi bin Gondo, sai mu ce ba za mu yadda ba. A ji a tambaye kasar Hausa mana shekara nawa ne tsakanin gaba daya, bai wuce shekara 200 ba gaba daya. Su Turawa ma da suka zo gaba daya 1903 ne suka shigo daular Sheikh Usman Dan Fodiyo, 1903. a gani daular kuma an kafa ta 1984 yanzu shekara nawa ne 2021 ne gaba daya duka hada bai wuce shekara 200 ba abinda bai wuce shekara 200 ba sai ka gani a rubuce zaka yatta kuma gahi kuma an rubuta din to saboda haka a batun tawaturi cewa duk mutumin da bai yadda da tawaturi ba da hujjar cewa bai gani a rubuce ba to taban hankali ne da shi yanzu misali anan nawa ne wanda ba su taba ganin Makka ba shikenan sai kariya ne ba Makka ko babu Madina to saboda haka kai an raina wa mutane wayo an samu daidai lokaci wani zamani masu sufaha'ul ahlam matasa masu wauta ba su da hankali ba sa karatu to a irin wannan za a iya samu a gaya musu irin wayannan maganganu marasa tushe su yadda amma mutum mai hankali da hankalinsa mutum zam da tarihinsa littattafai ɗaruruka sun rubuta tarihinsa da tarjamansa a ce babu shi wannan duk littattafan da muka yi magana aka wai littattafan da suka rubuta tarjaman sahabbai ne fa sannan duk wani littafi da aka rubuta tarajum ɗin ruwa sai kaga Anas bin Malik a ciki irin su Kamal su Tahzibul Kamal su tahzibu tahzib su tahzib taqribu tahzib ire-iren su da sauran littattafan da suka gabace wayannan littattafai wanda za a rubuta tarajum na malaman hadisi wanda suka rawaito hadisi yanzu wanda muke magana akan su malaman hadisi na da tarjumar su yanzu ka samu hadisi daya Tirmidhi ya rawaito tsakaninsa da manzo Allah mutane guda biyar ko shida to wayannan mutanen gaba daya zaka je ka samu tarjumar su wannan da Tirmidhi ya fada shine wani shine wani shine wani gagarin su sika ne ba sika bane duk zaka samu tarjumar nasu saboda haka musulunci ba addini bane wanda za a zo a musu a sallako wa musulunci ta katanga a ce za a lalata shi ba wani abu na musulunci face magabata sun rubuta sun tara cikin abin da ake fada shi'a suke cewa ba Abdullahi bin Saba Abdullahi bin Saba ɗin kawai zama aka kirkira wai suna cewa ash-shakhsiyyatul wahamiyya wai mutu kamar dai fim dai haka kamar fim ne kawai shiryawa ake abun babu shi haka suke magana karshe aka zo aka samu wani ana ce masa Husainul Muallimi littafinsa da ya rubuta abin nan yake cewa yace ina mamaki yace malamanmu na shi'a gagga abinda suke fada a baki da abinda yake cikin littattafan namu din babu akwai wani marubucin shi'a fa da dadde ya rasu hijira na da shekara 100 da wani abu kaga ya ci mai shekara 200 da wani abu sai yazo yayi tarjuma yayi magana abinda akan Abdullahi bin Saba kana Abdullahi bin Saba kana yahudiyan fa aslama fa huwa awwal man qala inna aliyan wasiyyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa awwal man takallama fi Abi Bakr wa Umar farkon wanda yace sai na Ali shine magajin manzo Allah shine farkon wanda ya zagi Abu Bakar da Umar malamin kuma ɗan shi'a ne yaran su shi jira bai wuce kana 100 da wani abu ga littafin ga rubuce yace malamai marubuta na bayan su ma suka zo ga wannan yace ga littattafai wanda nake da su wanda suka yi tarjuman Abdullahi bin Saba ga sunan da yawa amma ka tambayi malaman mu yace ma shakhsiyya ce wahamiyya wannan yasa na ga cewa wannan harkar akwai abin dubawa shine ya fita a harkar shi a yayin rubuta littafinsa tabri'atul a'immatul athhar ya rubuta wani littafi mai sunan wannan to kamar wannan ne akwai masu rawaito hadisi wanda sunan su Anas bin Malik din su biyar ne kowanne sunan su Anas bin Malik amma cikin su sahabbai din guda biyu ne, shi wannan wanda muka yi magana a kansa, akwai Anas bin Malik al-Kushairi, shi ma sahabi ne a sunan su ɗaya da wannan Anas din, sunan baban su ma ɗaya Anas bin Malik al-Kushairi ake ce mishi. To shi Anas bin Malik radiyallahu anhu, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana idza dakhala al-khala, yace annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga bandaki, asalin al-khala din wato gunda ba komai, gunda ba kowa, gunda ba kowa masdari ne na khala ya kudu. Shi wannan sifikan fa kullum sai an caja shi, idan ba caja shi ba zai yi ba. Masdari ne na khala ya kudu, khala'an ana cewa, khala'an ana cewa kuduwan, sannan masdarin ne aka mayar da shi ismi, ake kiran dukkan da za a tsuguna a yi fitsari ko ba haya da al-khala. Allahumma, ya Allah, ya Allah, asalinsa ya Allahu ne, aka cire mimin din, aka cire ya din, aka maye gurbinsa da kuma mimin, shi ne wanda Ibn Mali yake cewa wa aktharu Allahumma bi ta'awidi wa shazza yallahumma fi qaridi, ma'ana yawancin larabawa suna cewa Allahumma da ta'awidi, ma'ana ba sa hada tsakanin ya din da mimun. Idan ka kawo mimun din ba za ka ce ya ba, idan ba ka kawo mimun din ba za ka kawo ya, ba sa haduwa, ko ka ce ya Allahu ko ka ce Allahumma. Yace idan ka ga yallahumma an hada ya din da mimun, yace shuzuzi ne, ba a kiyasta shi, kawai ne mawaki ne cikin mawakan su, saboda wazanin sa iqamarsa ta arudu ta cika, kawai he ya hada yaun din da mimun din gaba daya, shine ma'ana wa aktharu Allahumma bi ta'awidi. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi, ya Allah, ya Allah, ina neman tsari daga gunka, daga ina neman tsarinka daga shedanu maza, su ne al-khubu bidammil kha'i wal ba'i, kaman jam'i ne na khabis, kaman idan zaka ce sarir sai ka ce suru, kamar yadda ya za a cikin Qur'ani ala sururin ba, ala sururin mawduna, ko ala sururin mawdu'a ba, ko wasururin marfu'a ba, to wannan surur din jam'i ne na sarir. To hakan nan khubus da wazaninsa shi kuma jam'i na khabis, ma'anansa shedanu maza, wal khaba'is kuma jam'i ne na khabisa, khabisa shedanu mata, ina neman tsarinka daga shedanu maza da mata gaba daya. Sannan wasu daga cikin ruwatu sun rawaito minal khubusi bi iskanil ba'i, a wannan al-khubus din wa najasa shine al-khubus, duk wani abu mai datti, duk wani abu wanda ba shi da tsafta. Kenan riwayoyin nan guda biyu kowanne yana da mahalli, a ma'ana ina neman tsarin shedanu maza da kuma shedanu mata, ina neman tsarin datti kazanta da kuma shedanu mata, duka datti da kazanta, najasa ina neman tsari daga gare su. Wannan Bukhari da Muslim sun hadu sun rawaito da wannan lafazin. wasu daga cikin ashabu sunan farkon sun rawaito bismillahi tukuna bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan bismillahi din bukhari da muslim basu rawaito ba an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataytumul ghaita فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا أبو أيوب الأنصاري سننس خالد بن زيد خالد بن زيد سننس شيني وندا يسوكد مزال صلى الله عليه وسلم nan Madina gabanin a gina gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwansa kamar yadda wannan abu ne sananne shahararre ya halarci Badar sannan kuma da dukkan dukkan yake ya kuna da manzo Allah yayi bayan Badar ya halarta sannan kuma ya rasu a Rum ne kasar Rum ne ya rasu a wani aikin jihadi da suka tafi shekara 50 hijira au ko kuma bayan shekara 50 din kadan ya rasu da hijira kenan a Rum ya rasu ko bi tahdidi a Constantinople Constantinople din shine Istanbul a yanzu babban birnin kasar Turkiya shi yasa lokacin da Bayezid ɗaya daga cikin manyan jagorori a sarakunan daula ta Usmaniya yana yin fatahin Constantinople kun san shine asima capital din daula ta Rum ne wannan tunda jimawa manzo Allah yake hangan fatahin wannan fatahin sa ba samu an yi fatahin sa ba sai bayan sai bayan shekara 800 da yan kai da hijira manzo yayi bishara waɗanda za su yi fatahin Constantinople babu mutum ɗaya cikin su wanda zai shiga wuta an yi ta gumurzu an ta lokacin Muawiya bin Abi Sufyan bayan rikicen nan ya kare sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu ya je yayi tanazuli ya janyewa Muawiya jagoranci kafi ni shekaru kai sa'an iyaye na ne sahabin manzon Allah ne kai kaza na yayi tanazuli ya bar miki jagoranci farkon abin da ya fada ransa shine yace zan yi fatahin Constantinople saboda hatsarin wajen da tsaron su da karfin sojojin su sai sabai suka taru suka ce a'a karka zo ka cusa ko ka cusa sahabban manzon Allah da suka dan rage ana dan karatu suna karantar da addini karka je ka karasa su kuma gaskiya ne su suka san addini aka ji aka kace saboda haka ka saurara to bayan Banu Umayya daula Umawiyya ta kare shekara hijira na da shekara 132 sai Abbasiyawa suka karbi jagoranci to zamanin Harunar Rashid shi mai shirya dakaru aka je nan ma fatahin Constantinople ya gagara sai zamanin sarki Bayezid ana ce mishi Bayezid saboda jarum ta kansa sai daga cikin Usmaniyawa a daula ta Turkiya to shine yayi fatahin kafin sa baban sa yayi kokarin fatahin amma da yaje aka kashe sojojin sa gaba daya shi kanshi din yace ba za a bar shi a baya ba saboda wannan gara basa da yaji manzon Allah ya faɗa ba mutum ɗaya da za yi fatahin Constantinople cikin su wani ya shiga wuta har shi fa shugaban kasan ya shiga cikin dakarun aka ji aka kace sojojin kam shi ma aka kama shi a hannunsu a hannun rumawan ne shi ma ya yi shahada tukunan shi wannan bayan zidin ya yi fatahinsa to ana fatahinsa sai ce to a nemo duk yadda za a yi a nemo inda aka binne Abu Ayyub al-Ansari shi ne mahallin shahi wani waliyin Allah kun san daula Usmaniya sufaye ne shi asalin Usman din da ake danganta kakan Usmaniyawan wanda ake danganta masa din jikan wani sufi ne ake ce mishi Adabale wani sufi ne lokacin da babansa ya zo ya nemi auren Esther sai ya ce ni ai bana ba wa sarakuna ƴaƴana shi kenan ya haƙura da ya je sai ya yi wani mafarki ya zo ya gaya wa babanta din ya ce fa ga mafarkin da na yi bayan ka hana ni fa sai ya ce a in kuwa wanda mafarkin da ka yi gaskiya ne fa yana nuna za ku haifi wani ɗa da ƴan nan tawa to shi wannan ɗan zai kusan mulki duniya wato zai kafa daular musulunci da duk duniya babu irinsa saboda haka ya ce ka zo in daura muku aure to shi wannan ƴar to ita ta haifi wannan Usman ɗin da ake ce al-Usmaniyun ɗin gaba ɗaya ya za mutane ba sa karanta tarihi ba san sufaye bayi to saboda haka shi kuma ya kafa daular musulunci wanda duk duniya ba taɓa yi irinsa ba ko daula Abbasiyya duk Umayyiyya da kake ji ba su kai daula Usmaniyya ƙarfin soji ba su kai daula Usmaniyya yin jihadi da fatahi da shiga hazurruka ba su wannan wanda wai ana kwatanta faɗin daular da kilomita miliyan 20 a kilomita miliyan 20 din ba duniyar ba ne gaba daya fadir wai daular kilomita miliyan 20 kuma sai da suka rike daular musulunci kusan shekara 700 daular ba ta yi sukuti ba sai a 1942 kaga kenan ko shekara 100 bai kai ba kenan wani ana ce mishi Ataturk daga cikinsu to shi ne ya haɗa baki da turawan Faransa da Ingila ya yi janye khilafa Rashida din ya yi shelan kawai daula ta Turkiya ba daula ta musulunci na duniya ba saboda turawa sun san da cewa idan daula Usmaniyya ba ta yi sukuki ba to su kuma ba za su samu gurbin zama a duniya to shi ne wani wali sai ya ce to ku ban lokaci ya je yana dudduba yana kekewayawa kawai sai ya ga wani gu haske yana fita yana sama ya je yake ku tone nan ya ce Abu Ayyub al-Ansari yana gu gangan jikinsa ba abin da ya same shi za ku same shi kamar ranar da aka binne shi shine aka tone aka samu gangan jikin Abu Ayyub al-Ansari yadda kamar ranar da aka binne shi da shi yasa yanzu haka in ka je Istanbul akwai rautarsa yanzu maganin nan da muke saboda su da suka yi fatahin Constantinople sai suka canja mata da suna suka sa mata suna Istanbul din kalima ce Turkiya har wani malamin tarihi yake cewa wannan yana daya daga cikin kurakuransu yaya Constantinople zaka yi fatahin Constantinople ba za ka sa masa wani suna da larabci ba ka sa masa suna da yarenka a je dai bayan fatahinsa ba kowanne suna ba a zafasa shi ne yanzu ake cewa wajen Istanbul to a nan ne Rum din a wannan shekara ta 50 to shi ne Abu Ayyub al-Ansari ya rasu masu rawaito hadisi masu suna irin nasa wa Khalid bin Zaidi wato su daban-daban guda uku ne cikinsu gaba ɗaya da shi har hudu kenan cikinsu banda shi din babu sahabi dukansu tabi'ai ne hadisin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ataitumul ghaita idan kuka zo nisassan waje kun san alghaitin asalin sa wato almakanul mutma'in mutma'in bu nisasse tukunnan dake bu nisassan mun da ba ko ba idon mutane agun anan ake zuwa ake ba haya saboda da yadda aka saba irin aiban da ake musamman din nan babu kawai zaka kewaya bayan gari ne saboda garuruwan ba manya bane to sai yau da gobe sai alghaitin sai zamanto sunan abin da ake zuwa ake yi a wajen shi yasa qur'ani ya zo da ma'anar gha'itin da asali ne ma'anar gha'itin na asali shine a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya fada inda yake cewa wala junuban illa abidi illa abidi sabili hatta taktasilu wa in kuntum marda aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗayan ku yazo daga wannan wurin da ake yi ba haya tukunna al-gha'itin ya zamanto abinda ake yi a wajen to shi yasa nan yace idza ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata kada ku fuskanci kibla kaman gabar kenan kar ku fuskanta wala tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin wala bawlin ko fitsari zaka yi ko ba haya zaka yi karka fuskanci kibla kaman gabar kenan anan wala tastadbiruha karka ba wa kiblan kuma duburanka bayanka ma'ana kamar karka fuskanci yamma kenan mu agun mu gabas kibla yamma kuma shine duburan kibla din kenan sai yace walakin sharriqu yace amma za ku iya fuskantan gabas za ku iya fuskantan yamma sharqudin gabas ne gharbudin kuma yamma ne to kaga ta nan zaka gane wannan hadisin a Madina ne manzo yayi wannan bayani din saboda a Madina kibla din kudu ne sannan duburan kiblan kuma arewa ne to saboda haka za ku iya fuskantan gabas ba kibla bane za ku iya fuskantan yamma yasa jiya ne ko shekaran jiya muke magana akan bi'a ta zuruf din hadisai da ayoyin qur'ani dole ana son fai ana son sanin yanayin inda aka faɗi wannan hadisin ko inda ayar ta sauka gabanin a fahimci menene ake nufi قال ابو ايوب سي ابو ايوب الانصاري يشي فقدمنا الشام سي مكزو شام فوجدنا مراحيضا سي مكسامو باندا كنا قد بنيت انجنا سنحو الكعبة سنحو سكنتن كعبة فننحرف انها سي مدن كوشي دقا كبلا تنكتن dan kauce ana suke iya kokarin su domin su ga cewa sun tabbaka wannan hadisi sai ban daki ne dan karami matsatse kawai an gina shi dama yana fuskantar saboda haka sai su iya kokarin su dan juye su dan bar kibla sannan wani lokaci kasancewa matsi din wani lokaci sukan iya mancewa su fuskanci kibla to lokacin suka dan mance suka fuskanci kibla sai su yi istighfari shi yasa nan yace wa nastaghfirullah azza wa jalla din kenan wannan yana nuna maka menene yana nuna ma su sahabban manzon Allah masu mutukar koyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne da kowanne irin nau'i na kokarin su da himmarsu shine malamai suka yi sabani akan wannan hadisin da wasu hadisai da suka zo a wannan babi wasu suka ce wannan abin da hadisin yake magana akai haramun ne mutlaqan ma'ana bai halitta ka fuskanci kibla ko ka bawa kibla dubura ba a cikin banɗaki ginanne ne ko kuma a fili kake yi biyan bukatanka wasu kuma suka ce jaizi ne alal itlaq mutlaqan, ma'ana ko a ban daki ne ko a fili ne zaka iya fuskantar kibla, sannan kuma zaka iya bawa kibla din dubura. Suka ce wannan ya zo ne ala abinda ake cewa karahatu tanzi ko taharimu tanzi ne. Sannan wasu kuma suka yi tafsili suka ce idan ban dakin ginanne ne, ginin ya kare tsakaninka da kibla, ya kare tsakaninka da duburan kibla, to a wannan lokaci to zaka iya fuskantar kibla ko ka ba ta dubura. Amma idan a fili ne to bai halitta ba. Sannan kuma wasu kauli na hudu suka ce idan a fili ne fuskantar kibla din makruhi ne, haramun ne, in kuma a cikin gini ne shi kuma makruhi ne. Wanda zaka ga cewa a mazhabar muta malikiya idan ban dakin ginanne ne ba komai zaka iya fuskanta, idan kuma ban dakin in a fili ne to kuma ba a so ka fuskanta a matsayin makruhi ba a matsayin haramun ba. Wannan shine mazhabar malikiya. An Abdullahi bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma qala raqaytu يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر ينادي دجكين الفقهاء السبعة أقوي سجكين صحابي أقوي سجكين تابعي سو الفقهاء السبعة to sun samo fiqhunsu da fahimtar addinin su a gun waɗannan sahabbai guda bakwai su kuma al-fuqaha as-sab'a. Sannan al-mazahibul arba'a nan da wasu mazhabobi waɗanda suka shude suka zama babu su a yanzu su kuma sun dauko fatawoyin su a gun al-fuqaha as-sab'a na cikin tabi'ai. Domin haka ne idan aka ce maka mazhaba asali fatoyi ne na sahabban manzon Allah wanda suka rayu da manzon Allah, ya zamanto yana da marhala ta farko shine marhalar da babu fatawa, shi da zamanin manzon Allah babu fatawa, sai dai cikin sahabban manzon Allah akwai wasu sahabbai wanda manzon ya ba su izini su yi fatawa yana raye. Cikin su akwai al-khulafa'ul arba, cikin su akwai Ubay bin Ka'ab, sannan cikin su akwai Mu'adh bin Jabal. Izini manzo ya ba su cewa su yi fatawa, amma zamanin manzo Allah asali babu ba fatawa, saboda aya tana sauka ga shari'i wanda zai iya kirkiran shari'a ma ya ce kaza halal ne kaza haram ne gashi nan a cikin al'umma. كما عند الله سبحانه وتعالى يفدي ونن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كما عند الله حاكميني شارئيني كشن كنسا زي يما يدى أبو حرام زي يما يدى أبو حلال. فشيني باين زامن من عند الله تشودي ونوي خلفاء الراشدون دودن دعاك باسو إذنين فتوى تسيحك سامو كككك من sahabbai masu mahaddata Qur'ani wanda suka rawaito hadisai a gun manzo, hadisan da ba su rawaito a gun manzo ba suka rawaito gun sahaba manya wanda suka girme su, sai ya kasance aka ya zamanto kamar al-mazahibul arba'a a yanzu su kuma wayannan su sahaba su bakwai suka zamanto haka. A gun sahaba bakwai da aka samu wasu masu kwazo tabi'ai su ma suka rawaito duk fatoyin da wayannan sahabbai guda bakwai suka rawaito, to su kuma wayannan Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad to fatoyin su gaba daya yana tattare ne da fatoyin mudannin al-fuqaha as-sab'a. Yasan ka duba littattafan mustala akwai babin sahaba akwai babin tabi'ai duk za su ma bayani irin wannan. To shine shi Abdullahi bin Umar din, wato yana daya daga cikin al-fuqaha as-saba, sannan yana daga cikin al-abadila. Al-abadila, al-abadila sahabbai ne guda hudu, sharadin su shine sa'annan juna ne a shekaru, sannan na biyu kowanne faqihi ne, sannan na uku kuma kowanne yana da yawan hadisi a gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wanda As-Suyuti Alfiyatul Asr yake cewa wal bahru wabna umarin wa amri وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلا وغلطوا من غير هذا ما لنا cikin alfiyatul asr to sune al-abadila cikin su banda Abdullah bin Mas'ud kasancewa shi sa'a ma iyayen su ne ba sa'a su bane shine Abdullahi bin Umar lokacin da za a je yakin Badar shekararsa 14 ne. Kun san shi kuma Badar an yi Badar ne bayan hijira da shekara da aka yi Badar. Kaga shi wannan zai nuna maka kenan, to shi Abdullahi bin Umar lokacin da aka yi hijira shekararsa 13 ne, lokacin da aka yi Badar shekararsa 14 ya so ya je Badar, manzo Allah shi da ire-irensa su Rafi ibn Khadij ya ce musu ku kanana ne ba za ka yi ku yaki, suka koma suna ta kuka an hana su zuwa yaki. To shekara mai zuwa da za a yi Uhud lokacin shekararsu 15 suka kara zuwa, sai manzo Allah ya ce ta ku zo ku tafi tare da ku. Sai sa daga Uhud zuwa duk yake-yaken da aka yi duk Abdullahi bin Umar ya tafi tare da mahaifinsa, yana rike jakan mahaifinsa su fita tare. Saboda haka kar ku manta shi Umar bin Khattab din yana da yara guda biyu kowanne sunansa Abdullahi. To shi yasa ake bambancewa, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Ubaidullahi bin Umar, amma shi Ubaidullahi bin Umar din ba sahabi bane shi, an haife shi bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin khalifancin sayyidina Abu Bakar. Shi yasa zaka ga a tarihi zaka ga abubuwa da yawa wanda an nasabta shi zuwa ga Abu Ubaidullahi bin Umar bin Khattab din ya je ya aikata. To galibi irin wayannan abubuwa, to idan mutum bai tantance ba sai ya dauka shi wannan Abdullahi din shine ya aikata. Shi yasa ake cewa akwai mukabbar Abdullahi bin Umar, akwai musaghar Ubaidullahi bin Umar. Wannan shine muhimmancin tantance sunayen sahabbai da kuma tabi'ai a dirasa da kuma karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ku duba abin da yake, raqaitu yawman wata ranna haura ala baiti Hafsa ta katanga. Kun san yarinta ko malami ne, misali in yana yarinta karka rawaito abubuwan da ya aikata yarinta, yake maimakon ya bi ta kofa sai ya bi ya haura kan katanga ya dire a gidan Sayyida Hafsa. To haurawansa kan katangan shine sai faraitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu, sai naga manzon Allah inda aka dan kewaye kamar ban daki haka, sai naga ya tsuguna yana ko fitsari ko yana ba haya, shine ma'ana yaqdi hajatahu, saboda ba so a fadi abin gardagar a ce yana biyan bukatarsa. Mustaqbil ash-sham ya fuskanci sham, mustadbar al-ka'bata sannan ya ba wa ka'aba kuma ba dubura, wannan shi zai baka shi Sham din yana arewa ne da Madina, sannan kuma kiblar Madina kudu ne, saboda haka ya fuskanci arewa ne, bayansa yana duba kudu. Kaga abinda yayi din ya mana amfani ai, saboda ya rawaito mana wata riwaya wacce za ta fayyace mana riwayar da ta gabata, saboda wannan riwayar abinda take nunawa kibla din zai yiwu ka ba wa kibla dubura, amma fuskantan kibla ne abin da ake shi ne ba zai yiwu, kamar yadda wannan hadisin ya faɗa. Wancan hadisin da muka karanta na Abu Ayyub al-Ansari kuma yana nuna mana cewa duka an hana. To saboda haka wasu malamai suka zo suka ce wancan hadisin ɗaya ɓangaren mansufi ne, ma'ana da farko an hana fuskantan kibla da yin bahaya da kuma ba wa kiblan dubura, tukunan aka zo aka ce a to za a iya ba wa kiblan dubura amma fuskantan kuma yana da yadda kasance wannan ɗaya abin nan ɗin ya zamanto mansufi. Audin kaga dama a takaice ka ce an khassase ba'adin wannan umumi, ke sama wasu malaman usul fiqh suke kafa hujja da wannan hadisin da ire-irensa cewa idan hadisi ya zamanto am ne aka samu mukhassis wani abu ya zo ya khassase shi, to ragowan abin da ba a khassase ba zai kasance hukuncinsa kamanda. In kuma an khassase gaba daya shikenan sai ya tashi. Kun san Abu Hanifa shi a wajensa da nasik da mansub da am da khas duk abu daya ne a wajensa shi. Yasa zaka ji ya cewa am mansub, ya ce da khas kuma nasik. Wannan duk mujarrad istilahi ne la yadur. To saboda haka mas'alar tana can da yadda muka yi bayani a baya. Shi Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu hijira na da shekara 73 ya rasu. Kaga kenan me ya rasu hijira na da shekara 73 cikin zamanin daula Umawiyya kenan ya rasu. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadkhulu al-khala'a fa ahamilu ana wa ghulamun nahawi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i hal anazatu al-hirbatu saghira. Har yanzu dai hadisin Anas ibn Malik cikin hidima da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga ban daki, fa ahamilu ana wa gulamun nahawi, ni da wani yaro shige na a shekaru kenan, wani yaro shige na. Kun san gulam din yaro ne wanda yake dabda balaga, mumayyizi wanda ya kusa balaga, yake cewa gulam, kamar yadda gulam kuma ana itlaqin sa ana nufin bawa, yana zuwa kowanne yaro mai dan wayo mumayyiz daga shekara 7 8 tara zuwa 10 nan shi yake cewa gulam. Shi yasa yace wa gulamun nahawi, saboda shi lokacin da aka kawo shi mugun manzo sallama shekaran sa 10 yadda muka fada, ni da wani yaro a shekaru shigen nawa muna daukan idawa wani abu ne ake yin shi a fata, sai ake zuba ruwa ake bulaguro da shi dan karami ne abin sai a rataye shi a baya shi yasa yace min ma'in wanda ake zuba ruwa a ciki da fata ake yin sa wa anaza sannan kuma ina daukan mishi da yar sanda shi yasa yace alhirbatu saghira sanda ne wanda saman sa ana yin shi da kauri saman da kauri da tsini ake yin sa kaman matsayin kulke to wannan shine ake ce mishi anaza yana nufin yana da shi da wannan yaro shigen shekarun sa daya in ya dauki idawa daya kuma ya dauki anaza sai su raka manzon Allah lokacin da zai shiga ban daki sai su ja da baya su tsaya fa yastanji bil ma'i sai yayi istinja'i da ruwa kaga kenan wannan hadisi yana nuna maka menene farko yana nuna maka wato jawazi hidima ga fudala masu mafifita ko kuma bayin Allah salihai sannan yadda yana nuna kuma at-ta'awun ka hada kai da wani misali ku yi wani aiki na alkhairi kun san dai wanda muka sani Anas bin Malik shine khadimi manzo wannan gulam din bai ambaci sunan shi ba irin wannan ilimin hadisi suna kiran shi muhammad wanda al-imam muslim ya yi rubutu akai kitabul muhammalat galibin irin wayannan zai ce ma sahabi wani ne akwai al-muhammal akwai al-mubham al-mubham din shine irin su gulam aka ce al-muhammal kuma a fadi sunan mutum ba tare da an fadi sunan baban shi ko abin da zai mai yaje shi ba misali da aka ce an ahmad kawai ka tsaya amma ka ce an ahmad al-basri kwararren malamin hadisi zai iya ganewa tunda basri ne tirmidhi ya rawaito wane ne nasa'i ya rawaito wane ne ibnu majah ya rawaito wane ne zai gane amma an ahmad kawai amma ka ce an ammati an khalati gun inna ta na rawaito wannan hadisi gun baba ta na rawaito kwace ce ba za su ni ba to shi irin wannan hukuncin sa in dai wanda aka yi ibhamin sa din sahabi ne la ya durru kasancewa su sahabban manzon Allah gaba dayan su adalai ne wayanda suka shiga cikin fitintinun waqi'atul jamal ne ko siffin ne in dai sahabi ne kawai shi adali ne saboda haka ne al-imam suyuti alfiyatus asr yake cewa wa hum udulu kulluhum la yashtabi an-nawawi ajma'a man yu'taddubi wa hum udulu su sabon manzo Allah gaba ɗayan su adali la yashtabi kada wani abu ya zo ya rudar da kai ya dagula maka da lamari An-Nawawi Imam An-Nawawi yana cewa ajma'a man yu'taddu bihi duk wani wanda ana la'akari da maganar sa duk sun yi ijma'i akan haka in kaga wani ya fito ya ce sahabi ba adali bane to baya daga cikin wanda ake la'akari da maganar sa a ijma'i saboda me ake nufi da ni adalci me ake nufi da shi adalci shine al-khulu min al-fiski a takaice al-khulu min al-fiski Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa in tardau anhu fa inna Allah la yarda an al-qawm al-fasiqina Allah baya yadda da fasikai to su kuma yace radiyallahu anhum wa radu an kaga kenan su ba fasikai bane kenan in kuma su ba fasikai bane to su adalai ne tunda al-adala ita ce al-khulu min al-fiski sannan abinda yasa ba a da la'akari da dukkan abubuwan da suka wakana a tsakanin su kasancewa Allah ya san wayannan abubuwan za su wakana
a haka ya saukar a Qur'ani yace radiyallahu anhu. Shi yasa Shi'a da suka kasa warware wannan sai suka nasabtawa Allah aqida ta albada. Abinda suke nufi da albada shine Allah zai iya fadan abu kuma ya fasa yayi da dama. Kaga wannan yasa ko ne? Wai da Allah ya san abinda sahabbai za su so su yi zamanin Muawiya, zamanin Waqi'atul Jabal Siffin da ba zai ce musu radiyallahu anhum wa radwanuhu ba. Kaji Allah ma yake ce wani ina aqida ta bada. Ta inda zaka tabbatar da wannan shi Allah kakan iya yin wani aiki ya in ka burge shi a gaban nan duk aikin da kai ba zai kula ka ba zai hana masu rubuta zunubi su rubuta ma zunubi. Ka gane ai? To dan me Allah ya gaya wa abin nan ƴan Badar Umar bin Khattab manzo Allah wani daga cikin sahabban manzo sallama a sace fa ya hada baki da mutanen Makka ya rubuta wasika a boye ya bawa wata mata ya bata kudi yace ta kai Makka gashi manzon Allah zai zo ya yake su lokacin fatu Makka. Kaga wannan ai munafurci ne kafirci ne wannan aikin kai munafurtan musulunci munafurtan manzon Allah kafirci. Sai manzon Allah da ke ya san gaibu sai ya ce ina Ali gani nan ina Abdullahi bin Zubair gani nan bar maza ku fita ku bi layin Makka akwai wata mata ku kamo min ita taran 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 sai ga ta nan aka kamo ta aka kawo ta. Sai na Ali ya ce akwai wasiƙa tattare da ke manzo Allah ya faɗa suka caji jikinta tasba wasiƙa sai ya ce wallahi tallahi akwai wasiƙa a jikinki manzo Allah ne ya faɗa ko ki cire ke kika san inda kika aje ko haɗewa kika yi kiyamun musika ko na miki tsinara kai kiso aka sa wasikan aka yi kison ka san larabawa mata laraba suna da ganshi mai yawa aka sa wasikan cikin kiso aka yi kiso kawai kaga bai da zaka yi ka gane ta zauna tana ta wurwure kiso tana wurwure kiso sai wasika ya faɗo aka kama ta aka gaita kuma da Allah. Manzo Allah ya ce waya ya sani fa sai ce waya aike ki kin sunan sa Hatib bin Abi Balta'a. Hatib bin Abi Balta'a yana gun kuma gayi nan a zaune sai take sai na Umar bin Khattab ya zare takobi zai fille kansa sai ya ce la yace a yake ce alam ta'lam annahu shahida Badar baka san da cewa ya halarci Badar ba la'allallahi hattala ala ahli Badr faqala i'malu ma shi'tu faqad ghafartu lakum. Allah da ya duba mutanen Badar da ke yaki na farko kenan da musulunci ya samu gurbi saba duk yaduwar musulunci a duniya na da alaka da Badar. Allah da ya duba aikin nan nasu yace kai wayannan ku je ku yi duk abin da kuke so tun daga yau ku je na gafarta. Umar sai ya fashe da kuka yace bai san da matsayin ɗan Badar yana kawar musu da kafirci ba ma yana kawar musu da ridda ba ma bai san da wannan ba sai yau yace. To akwai wani aiki da zaka yi fiye da ridda ko fiye da aiki irin wannan na zunubi in har wannan an ce ya je yayi abin da ya ga dama an gafarta masa yaya. Sannan wani abu muhimmi mutane ba su sani ba ganin fuskar manzon Allah wai shi ba komai bane ko kamar ganin kowa ne eh manzon Allah fa a mafarki in ka ganshi kai dan aljanna ne yaya wanda ya ganshi ƙoro ƙoro kamar yanda kuke gani na nake ganin ku nan ya shiga wuta kuma eh. Akwai fa sahabin da ya zo gun manzo Allah ya ce ya manzo Allah akwai haddi a kaina aibin haddi ma'ana yayi zina sai manzo Allah ya share shi ki kula da shi yake waya ya fada ya nuna kaman bai ci ba da aka shiga sallah ya fito ya bi bayan sa zai shiga gida sai sha manzo Allah baka ji abin da muke gaya maka ba sai ce ba kai sallah tare da mu ba ba ka yi sallah ba yana ba ce yayi sai Allah ya gafarta maka ya kaga qur'ani ne fa yace az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ba amma wannan hukuncin su fitu aka dauke masa saboda yayi sallah bayan manzo Allah to saboda haka mutane suna daukan wai su suna kwatanta sabon manzon Allah da ordinary mutane ire-iren mu su hukuncin su daban ne Usman bin Affan mun bayyana a tarjaman sa manzo cewa ya ma darra Usmana ma fa'ala ba'd haka yake dan abin da sayyidina Usman ya aikata daga yau wannan abin na zunubi ba zai cutar da shi ana rubuta masa zunubin ba kawai to saboda haka wa hum udulun kulluhum la yashtabi annawawi ajma'a man yutaddubi sabon manzon Allah gaba ɗayan su adale ne wani abu muhimmi da nake so ku gane yanzu idan kace a sabon manzon Allah ba adale bane me wannan zai janyo kar mu manta fa su suka tara qur'ani ba idan a cikin su akwai wanda ba adali ba ɗaya ba to ba mu da tabbaci ingancin qur'anin da yake hannu ba mu da tabbacin ingancin wayannan hadisan da muke karantawa manzo Allah ya faɗe su saboda wanda ba adali bane zai iya yin ƙarya shi yasa imamu mali yake cewa kashadi waɗanda suke suka sahabban manzon Allah so suke surusa addini min usili daga tushen sabbi ummati saboda zarar kana cewa sahabban manzon Allah ba adalai bane to aida ka samu addini ka rusa addini babu wani abu da kake dogaro da shi kake da yaqini a hannunka a dukkan abin da kake yi na musulunci gaba daya musuluncin ba qur'ani bane da hadisi to ta hannunsu ne yazo ka gani to saboda haka in aka ce abin nan sahabi ko da a riwaya ba a faɗe sunansa ba in ya tabbata sahabi ne to kaga wannan wa gulamun nahawi din nan kaga ba a faɗe sunansa ba amma tabbas sahabi ne saboda suna tare da Anas sun yi wa manzo Allah hidima tabbas sahabi ne to saboda haka in aka ce wa rajulun min as-sahabi wa aba as-sayrafi mu'annanan falyustaba cikin alfiyatul asr idan wani ya rawaito yace ma ar-rajulun min as-sahabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حدثنا رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي ne mutasili sahihi bara kace ai wannan mutum ba san ko waye ba dama ana so a san shi ne dan a san adali ne ko ba adali ba tunda yan ce min ashabi rasulullahi shi kana magana ya kare ba ma bukatun sanin sunansa waye ne shi to dan tsaya a nan saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu